ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة بدساك سادوا أولا مسلا تيمي تارن البركة مسلا تيمي واللغة دكينان تيكينغرن بوتي أجهر بوتي a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau 21 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1438 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati maryam alaiha salam kuma kamar yadda al'ada ta gudana muka ansa wasu daga cikin tambayoyinku kafin mu shiga karatu. Wannan ya rubuto yake tambaya cewa akwai bambanci tsakanin sallar namiji da sallar ya mace, shin akwai nassi da yake nuna cewa su mata gaba ɗaya sallar su a asirce ake yin ta? To asali da mace da namiji sukan yi tarayya wajen ibada, sai a inda aka samu bambanci kuma yana tabbata ne da samuwar nassi na Alƙur'ani ko nassi na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda ya bambance mace da namiji a wannan aiki. Idan ba a samu ba, to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal, mata shaqiqan maza ne, ai fil ahkam, ana nufin cikin hukunce ko fil ibadat, mace shaqiqiyar namiji ce. Abinda ake nufi da shaqiqiya, ma'ana abinda yayi shi shi yayi ta, abinda za a nema a wajensa shi za a nema a wajenta. To hakanan sallah, akwai abubuwan da suka sha bamban tsakanin namiji da mace, akwai kuma abinda babu bambanci. Indai ba an bambanta ba, to babu bambanci. Yanzu kamar sutura, kaga wajen suturar ya mace a wajen sallah ba shine suturar ɗa namiji ba. Yadda muke sallah, mace ana buƙatar in za ta yi sallah ta rufe kanta har zuwa ƙafafuwanta, wannan ba a buƙace shi ga namiji ba. So kaga wannan bambanci ne wanda ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Inna Allah la yaqbalu salata mar'ati illa bi khimar, Allah ba ya karɓa sallar mace sai da lullubi, sai ta yi lullubi. To kaga shi namiji ba a sharɗanta masa wannan ba. To amma abinda nassi bai zo da shi ba, to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah. To mace ta shiga kamar yadda namiji ya shiga cikin wannan umarni. Don haka mace za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah, sai dai idan an samu wani abin da ya bambance ta da shi, an bambance ta da ɗan namiji, to anan ne za ta riƙe wannan bambancin. To bayyana karatu da yin iƙama, mace za ta iya yin iƙama, za ta kuma bayyana karatu. Illa iyaka za ta bayyana karatu da za ta jiyar da kanta, saboda galibi sallar mace a gidanta ma ake so ta yi, a ɗakinta ma aka fi so ta yi, a ɗakinta aka fi so ta yi sallarta. Wa buyutuhunna khairun lahunna, sai ce gidajensu ya fi musu alkhairi, su yi sallah a gidajensu ya fi musu alkhairi. To kaga a gidanta ne, don ta ɗaga miliyarta ta bayyana karatunta, babu wani abu, ba wani abin da ba a so ko ba abin da ba a so zai faru. A cewa la yakhda'una bil qawl, to kaga wannan kaskantar da muryar ba za ta yi tasiri ba a wannan guri. To amma da za ta yi sallah a asir ce fa sallata ta yi babu matsala, dan ta yi sallah ta sitirce karatu ba ta yi laifi ba, kuma ba za a ce sallata ba ta yi ba, amma da za ta bayyana din to da hakan yafi daidai. Haka nan wajen iqama, za ta yi iqama to da yafi rashin yin. Akwai asar da aka samu daga wasu tabi'ai suna cewa laysa 'alal mar'ati adhanun wala iqama, babu hadisi marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wan samu wannan cikin wasu magana wasu daga tabi'ai cewa babu wajabcin yin kiran sallah ko iqama akan mace. Ana kora wajabcin yin laysa 'alal mar'ati ko 'alan nisa'i adhanun wala iqama, amma da za ta yi iqamar babu wani abu. Me ya hukuncin waɗanda ba su da ko naira amma sai su tafi kasuwa, idan an kawo abin sayarwa sai mutum ya dafe ya ce ya kama, saboda haka in an sayar dole a ba shi wani abu daga cikin ribar da aka samu. Wannan ba shi da asali a addini, kuma duk mutumin da zai mai da wannan hanyar ita ce hanyar cin abincinsa to ya saki ya nemo ta hanyar cin abinci, don wannan ba mai kyau ba ce. Abinda ba naka ba, ba kuma ba ka izini a kansa ba, to ba ka da wani iko a kansa, kuma ka ce za ka ci riba ko za a baka a ciki, ba ka da yau da talla mai abin ya baka, ya ce je ka nemo min wanda zai sayi abin nan nawa, ka je kai ta neman mai saya har ka samu, in ka kawo shi ya saya to a nan aiki kai da za a biya ka ladanka, a nan ba laifi a baka. Wannan shi ne ake kira dilala ko asamsara, dillanci da muke faɗa. To wannan shi ne hakikanin dillanci a musulunci, ka ba mutum kayanka ya sayar maka ko ka sa shi ya nemo maka abin da kake so ka saya. Wannan dai ya halatta, kuma duk mutumin da ya yi wannan haƙƙinsa ne a biya shi gwargwadon wahalar da ya sha ko gwargwadon yadda kuka yi jinga da shi da farko. Ga kayana idan ka sayar, to cikin abin da aka samu na riba zan baka ɗaya bisa biyu ko biyar bisa ɗari ko wani abu dai da wanda kai da shi kuka yi yarjejeniya. Wannan ya halatta, amma baya ga haka to bai dace ba, ba musulunci ba ne, kuma ba hanya ce ta cin halal ba. Ka je ka kama kayan wani ka tsaya kawai a yi ciniki kawai don kana gurin aka yi, kuma dole in an gama a baka wani abu, don in ka matsa har aka baka ba da son rai ba, ko aka mai da wani abin ka'ida ne cewa idan ba za a baka ba za a yi cinikin ba, to haramun mutum yake ci. Sai wanda da yake tambaya game da kisar Annabi Ibrahim alayhi salam da Allah ya bayar a cikin suratul an'am, falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar, har zuwa karshe, ko falamma ra'a al-kawkaba bazighatan qala hadha rabbi har zuwa falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi. To yake tambaya game da cewa a can kuma suratul anbiya Allah ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu, to kuma gashi anan kamar ana cewa ya ga tauraro ya ce ubangijinsa, ya ga wata ya ce ubangijinsa, ya ga rana ya ce ubangijinsa. Wannan kamar yadda duk malamai suke faɗa, Annabi Ibrahim alayhi salam ya yi haka don jan hankalinsu, ba wai domin yana tabbatar da cewa wannan shi ne mahaliccinsa ba, shi ne abin bautarsa. Annabi Ibrahim alayhi salam bai taɓa shirka ba, Allah ya kore masa shirka, ya ce wa ma kana minal mushrikin ko wa lam yakun minal mushrikin, bai taɓa kasancewa cikin masu shirka ba. Sauraka babu wani lokaci daga cikin lokutan Annabi Ibrahim ko wani zamani daga cikin zamanansa da aka ce ya yi shirka a ciki, Allah ya kore wannan, bai taɓa kasancewa cikinsu ba. Sauraka wannan ya yi haka don ya jawo hankalinsu su fahimci cewa waɗannan abubuwan da suke bauta ba Allah ba ne. Kuma kamar yadda muka faɗa, wannan ya faru bayan ya bar mutanensa ya kakkarya gumakansu, ya ce da su bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna wa ana ala zalikum min ash-shahidin, to ya zai faɗa haka kuma ya zai wasu gurin wasu kuma ya ce tauraro ne ubangijinsa ka san aka ba ta yi ba sai kuma faɗar Allah innahum kanu yusari'una fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati yana tambayar damirin innahum yana komawa ne ga Zakariya da Yahya da matarsa kawai ko ko yana koma zuwa ga annabawan da aka ambata yana koma zuwa ga annabawan duk da aka ambata ambaci Lut an ambaci Nuh an ambaci Dawud an ambaci Sulaiman an ambaci Ayyub duk Allah ya ansa addu'o'insu to Allah yake cewa me yasa ya anshi addu'o'in waɗannan bayinsa na kware yace innahum kanu yusari'una fil khairati saboda suna gaggawa wajen aikin alkhairi duk aka ce ga aikin alkhairi to suna gaba gaba ana tsere da su haka zamiri yana koma zuwa ga dukkan annabawan da aka ambata waɗanda suka yi addu'a kuma Allah ya karba addu'o'insu ba ya takaita ne kan Yahya da Zakariya da Yahya da mahaifiyarsa ba sai tambaya ta ƙarshe da yake cewa annabi Yunus shi ma yana daga cikin annabawan Bani Isra'ila na'am annabi Yunus yana daga cikin annabawan Bani Isra'ila Allah ya tura shi zuwa ga mutanen Ninawa cikin ƙasar cikin ƙasar Iraki yana tambaya game da ingancin hadisin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu kaya duk mai amfani su kiyaye kayansu da rana sannan masu dabbobi kuma su kula da dabbobinsu da daddare in dabbobi suka yi ɓarna da rana to yana kan mai kaya idan kuma da daddare ne to yana kan alaki yana kan mai dabbobi to yake tambayar ya ingancin wannan hadisin hadisi ne tabbatacce Imam Malik Abu Dawud Tirmidhi sun ruwaito shi hadisin Haram ibn Muhayyisa da yace na wata taguwa ta Bara al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu ta shiga gonar wasu ta yi musu barna suka kai kuka gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna ala ahli al-hawa'it hifdha hawa'itihim bil-layl wa ala ahli al-mashiyati hifdha mawashihim bil-layl wa ma afsadat al-mashiyatu bil-layl fa ala ahliha yake cewa masu gonaki ko masu lambuna su kula da gonakinsu da rana su kuwa masu dabbobi su kula da burubunsu da daddare su daure su abinda dabbobi suka lalata da daddare to masu dabbobin za su biya to malamai sun yi bayani akan wannan hadisi kamar hadisin da yake cewa al-ajma'u jubar ko al-ajma'u rijluha jubar abinda dabba ta lalata ko ta barnar da ta yi babu zaman babu biya malamai sun yi sharhi a kansa cewa ana nufin yayin da dabbobi aka sake su a gurin da suke kiwo gurin da dabba ta saba sakinta ta yi kiwo sai ta kubuce daga wajen kiwonta sai ta shiga gonar wani sai ta yi barna to anan ba a neman mai dabba ya biya matukar dai ba shi ya sake ta cikin gonar ba ya sake ta inda aka ware gurtalin da aka ware don kiwo to idan har ta fita daga nan ba da sanin shi ba ta je ta shiga ta yi barna to wani ba a cewa ya biya amma ba wai ya sake ta a cikin gonakin ba ya zo da gangan masu gona su abin nan kawai ya saki dabbobinsa ya ce su yi kiwo ciki ba wannan aiki nufi ba ba wai ya sake ta kan tituna ba ko kan hanya je ta lalata mai tumatirinsa ta lalata mai kayan miyansa wannan in ta yi haka zai biya za ka banda kan hanyoyi ko cikin kasuwanni ko gurin da ba a ware shi don kiwo ba amma in aka ware guri don kiwo mutum ya saki dabbobinsa da rana suka tafi gun da ake yin kiwo to in ta tafi ta fita daga inda ake kiwo ta je ta shiga gonar wani to nan ba a cewa mai dabbar ya biya don dole dai shi zai saki dabbarsa ta yi kiwo wasu malaman sun ce idan akwai makiyayi a lokacin ko da daddare ne ko da rana in akwai makiyayi amma ya kyale ta shiga to zai biya shi makiyayin malamai sun kara da wannan bayani saboda haka ba wai ana nufin mai dabbobi da rana ya tura dabbobinsa cikin gonakin mutane su lalata musu, ba wannan ake nufi ba. Ana nufin in aka ware gurin da ake kiwo sai ya saki dabbobinsa da rana, tunda an san da rana ana sakin dabbobi su kiwo, sai ya saki dabbobinsa da rana suna kiwo. To sai wata kukuce ta tafi ta shiga gonakin wasu ta yi ɓanna, to wannan ba a cewa ya biya, don shi mai gona ya kamata shi ma ya kula da gonarsa. Ba za a ce mai kiwo ya yi kiwon dabbobinsa ba kuma ya kiwo gonarka, dole kai ma ka kula da gonarka, shi kuma ya kula da dabbobinsa. Wannan shi ne abin da hadisin yake nufi. To da ga babban tambayoyin haka nan, akwai wanda ya yi tambaya amma mun cikin karatun mu mun faɗa ban sani ba ko bai zo ba, magana da cikin Maryam alayhi salam cewa to yaya cikinta ta yi wata ita ma wata tara ko bakwai da ake yi, ko kuma a'a ita nan take kaza kaza, ai dumi wannan bayanin ban sani ba ko bacci yake ko gingadi yake ko kuma bai zo ba, amma duk mai wannan bayanin ka je ka nemi karatun ka sake ji.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya a'bati la ta'budish shaitan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya.
Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin annabi Ibrahim alayhi salam, ko wani bangare na labarin annabi Ibrahim alayhi salam, kuma anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana koro mana yadda annabi Ibrahim alayhi salam ya yi wa mahaifinsa nasiha. Kasancewar kowane annabi da Allah yake aikowa, to farkon waɗanda yake jan hankalinsu zuwa ga abin da Allah ya aiko shi da shi na tauhidi su ne danginsa. Wanda ya fi haƙƙi cikin dangi su ne iyaye, saboda haka annabi Ibrahim alayhi salam yana jan hankalin mahaifinsa wanda babba ne cikin harkar bautar gumaka, yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu kula da sha'anin gumaka a cikin mutanensa. Annabi Ibrahim alayhi salam ya sa shi gaba yana masa nasiha, nasiha tare da girmamawa, tare da bashi haƙƙinsa na mahaifinsa. Ya ce, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Ya mahaifina, dan me kake bautawa abinda baya ji baya gani kuma ba zai wadatar da kai komai gurin Allah ba? Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Lalle ni wani abu na ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba, don haka ka bi ni in shi yadda kai tafarki madaidaici. Ya abati la ta'budu ash-shaytan, ya kai babana kada ka bauta wa shaytan. Inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya, lalle shaytan ya zan mai sabo, mai saba wa Allah mai rahama ne. Ya abati, ya kai babana, ni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. Ina jiye maka tsoron wata azaba daga Allah mai rahama ta same ka, ka zama mabjibinci ko dan uwa na shaidan, ka zama aboki ga shaidan. To kaga anan idan ka duba, wato nasiha ce annabi Ibrahim alayhi salam yake wa mahaifinsa cikin ladabi da hikima, hikima wacce aka ce dukkan wani mai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya nazimce ta. Annabi Ibrahim alayhi salam bai sarai masa da haƙƙinsa na uba ba, duk da yana shirka, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da gubi iyayenmu. Amma ya ce, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, sai ya ce wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Idan suka ja da kai akan sai kai hada wani da ni wajen bauta, kada kai musu biyayya. Amma sai ya ce wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, ka zauna da su lafiya a duniya, kai zaman arziki da su a duniya, ka kyautata musu a duniya. Saboda haka annabi Ibrahim alayhi salam bai sare yadda haƙƙin ubantaka ba da take tsakaninsa da mahaifinsa, saboda haka ya rika kiran shi da wannan suna na girmamawa, ya abati, ya abati, ya abati. Dukkanin waɗannan jaye-jayen hankali da ya masa har guda hudu a cikin kowane sai da ya fara cewa ya babana, wanda yake nuna cewa bayanin da yake masa ba yana yi masa bane don yana nuna shi yanzu ya fi shi a ya yadda har yanzu shi mahaifinsa ne. Yace ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, yace ina da wani ilimi da yazo min wanda bai zo maka ba. Aje muke cewa anan idan ka duba zaka ga akwai hikima da tausasa magana. Bai ce ya abati ya babana, bai ce kai ya babana jahili ne ni mai ilimi bane, bai ce ni ne mai cikakken ilimi ba, kai ko mai cikakken jahilci, bai fada masa haka ba. Sai yace qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, na samu wani abu na ilimi wanda kai bai zo maka ba. Saka anan ya ce min al-ilmi, min anan tana nufin ba'd, ay ba'd al-ilmi, wani sashi na ilimi ya zo min wanda kai bai zo maka ba. Domin mahaifinsa a lokacin yana ganin kansa babba ne, musamman a cikin harkar bautar gumaka, shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan limaman wannan harka. To kaga zai ji cewa shi ma yana da ilimi, ba wai ya jahilci wane ne Allah ba. Sai dai shi a tashi fahimtar gurguwar fahimta, yana ganin waɗannan gumaka da suke sassaƙawa za su zama su ma alloli ne. To ce to koda kana da wannan ilimin, to ni akwai wani ilimi da ni ne zo min kai baka zai zo maka ba, shine ilimin wahayi da annabci. Ni Allah ya mun wahayi ya sanar da ni cewa wannan abin da kuke bautawa ba zai amfane ko ba zai cutar da ku ba, bai mallaki amfanarwa gare ko bai mallaki cutarwa ba, ku kun fi shi. Don haka fattabi'ni kabini ahdika siratan sawiya, zan shiryar da kai tafarki madaidaici, wato kabini zaka kai ga samun abin da kake so, kuma zaka kubuta daga abin da baka so, wanda shine bautawa Allah, wato biyayyatawa shine ka bautawa Allah shi kadai, kada ka hada kowa da shi, kai masa da'a a cikin kowane yanayi kake ciki. Anan ya ce fattabi'ni ahdika siratan sawiya, kabini zan shiryar da kai. Saboda me? Saboda Allah ya bashi ilimi, kuma abu ne wanda yake sananne ga dukkan wani mai hankali cewa mai ilimi shi ake bi akan wannan ilimin nashi. Dukkan wanda yake da ilimi akan wani abu to ana saurara masa. Wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam da shi. Fitra ce markuza fi abinda gariza ce markuza fi fitaril bashar, cewa wanda kaga ya san wani abu da baka sani ba, to kai zaka zo ka bishe koya maka. To tunda ni Allah ya bani abinda ban sani ba, baka sani ba, ai sai ka bi ni in koya maka. In yau tafiya ake yi a hanya, manya ga su cikin tafiyar, cikin tawagar, amma wani yaro dai kankani ya san hanyar, ba shi za a bi ba? Shi za a yi ta bi. Babu cewa ai tunda mu manya ne gemai-gemai da mu yaushe za mu sa wannan yaro gaba yana bin shi, kai yaro ba za mu bi ka ba, ko ma baya mu za mu wuce gaba, ba za mu faɗa ka ba. Saboda me? Saboda shi ya san hanyar, wannan sanin da ya yi na wannan hanyar shi zai sa mu bi shi. To anan yana gaya wa annabi Ibrahim mahaifinsa cewa duk da kana ganin cewa kai mahaifina ne, ka girme ni don kai haife ni, to wannan bai hana Allah ya bani wani ilimin da kai bai baka ba. To in har Allah ya bani wani ilimin da bai baka ba, ba gajiyawa bane dan ka bi ni na nuna maka hanya. Ashe ba abin farin cikin ka bane dan ka yayi ilimin da har yanzu har kake da bukata zuwa gare shi? Sau nawa muke daukan ƴaƴanmu mu kashe musu kuɗi dan su yi ilimi, shikenan sai mu ce muna so kai ilimi, kai yaro kai ilimi, amma kaka kuskura ka fi ni ilimi. Za mu yi sha'awar a ce ya ilimin da ya fi namu ba, kuma za mu rika alfahari da wannan ilimin. In kai kana zaune ba likita bane dan kai koyi likita, alfahari kake da shi, ai babban dan nan na ai likita ne, ai likita ne, ai shike kula da asibiti kaza, kana alfahari da wannan duk da kai baka san harkar likitancin ba. Idan babban lauya ne zai ka rika cewa ai dana babban lauya ne, in akwai matsala da kake ciki in ne in hada ka da shi, alfahari kake, baka jin cewa kai tunda ba lauya bane kai, bari ba za ka rika bayyana dan ka yayi lauya, kada kai kai kasa. To idan haka yake a ilimin na harkar duniya, to dan menene na harkar lahira zaka damu? Danka yayi karatun da ya san abin da baka sani ba, in yazo yana maka gyara kuma ka shiga fada da shi, ce yaushe kai yaushe aka haife ka hadda zaka zo kana cewa ba daidai nake yi ba, amma yau da likitanci ya bada shi ya koya, in ya zo ya gan shi yana cin wani abu ko yana shan wani abu ya ce baba wannan yana cutarwa, karɓa zai yi da gudu. Shi to ai ba mu sani ba, ka san abubutan da haka zai ce. Amma in sha'anin addini ne to sai shiga faɗa da shi. Yaushe ne har kai karatun da za ka zo ka ce ba mu iya ba, ka ga yaron banza kaza kaza kaza, shi kenan sai shiga gaba da shi. To annabi Ibrahim alayhi salam ya san akwai irin wannan abu da yake tattare da dan adam musamman cikin sha'anin harka addini. To shi yasa yake nuna masa cewa yana da wani ilimi da Allah bai bashi ba, bai ce shi bai da nashi ba, yana da nashi. To amma shi Allah ya bashi wani wanda shi bai bashi ba. Don haka kabini fattabi'ni ahdika, kabini ahdika siratan sawiya, zan nuna maka hanya wacce take madaidaiciya. Sannan ya saki kiran shi ya ce ya abati la ta'budi shaitan, ya babana kada ka bauta wa shaitan. Anan yana nufin bautar gumakan da yake yi bautar shaitan yake yi, domin ya bayyana masa cewa wannan bautar da yake yi barna ce kuma bata ne. Don haka sai ya jingina abin zuwa ga shaitan, saboda dukkan wasu masu hankali kowace irin kowane addini suke yi sun yadda cewa shaitan mabubbugar barna ce da bata. Duk abin da aka jingina shi zuwa ga shaitan to an gama munana wannan abu, an gama munana wannan abu. Shi yasa Allah subhanahu wataala da yake bayanin itaciyar cikin jahannama yace tal'uha kanahu ru'usu shayatin, ce furanninta kamar kawunan ko ƴaƴanta kamar kawunan shaidanu. Saboda me? Saboda su wanda ake gayawa haka sun san cewa shaidan ba wani abin kirki ba ne. To wannan cikin kowace al'umma kowane addini take bi, in aka ce shaidan to suna kawo wani mugun abu ne kuma wani abin da babu alkhairi tattare da shi. To shi yasa sai ya jingina abin da yake yi zuwa ga shaidan, don shi ya san cewa duk abin da aka ce na shaidan ne to ba alheri ciki, barinsa shi ne alkhairi. Sai ce la ta'budu shaitan, wannan bautar da kake yi shaitan kake bauta, kare na bauta wa shaitan. Domin shaitan shi ne ya ja hankali ta hanyar waswasi ga waɗanda mutane har suka ɗauki gumaka abin bauta. Waswasin shaitan ne, don haka duk wanda ya bi waswasin shaitan ya bi kawace-kawacen shaitan to shaitan ɗin ya bautawa. Saboda haka annabi Ibrahim alayhi salam ya jingina abin zuwa ga bautar shaitan, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake wa in yad'una illa shaytanan marida, ba kowa suke bautawa ba, face shaitan mai taurin kai shi suke bautawa. Saboda haka wanda ya bauta ba wani ba Allah ba, ko mai ya bauta shaitan ya bautawa. Kada ya ga cewa ai mala'iku ya bautawa, kada ya ga cewa annabawa ya bautawa, kai ya ga cewa waliyai ya bautawa, ko menene ya bauta, indai ba Allah ya bauta ba to shaitan ya bautawa. Su waɗannan da aka yi bautar gare su, waɗanda ba da yardar su aka yi ba, abin ba zai shafe su ba. Amma wane ne ya sa har ka bauta musu? Shaitan ne. Don haka shi ka bautawa. Shi ya sa Allah subhanahu wataala ya ce alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Ashe ban yi alkawari da ku ba ya ku ƴan adam, kada ku bauta wa shaitan. Allah subhanahu wataala ya kirawo waɗanda duk suka bauta wani ba shi ba, cewa shaitan suka bauta. Allah ta'budu shaitan, kada ku bauta wa shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, shi maƙiyi ne mai bayyana ƙiyayya gare ku. Wa an i'buduni, ni ku bauta min. Hadha siratun mustaqim, wannan shi ne tafarki mai daidaici. Ashe kaga bauta biyu ce, daga bautar Allah sai bautar shaitan. Duk wanda bai bauta wa Allah ba to shaitan ya bauta wa, duk wanda ya bauta Allah to bai bauta shaitan ba. Saboda haka kakka dubi wanda kake bautawa ka ce to ai wane ne, ko mala'iku ne, ko annabawa ne, ko salihai ne, ka rika ganin yaya za a ce an bauta shaitan, shaitan aka bautawa. Saboda me? Saboda su waɗannan masu abin nan, wannan annabawan ba su suka ce a bauta musu ba. Ranar da Allah subhanahu wataala zai tsaye da annabi Isa, qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Haka annabi Isa alayhi salam lokacin da Allah zai tsaye da shi domin ƙara tabbatar da hujja kan masu bautarsa ko masu cewa shi Allah ne, ko masu roƙonsa suna neman agaji a wajensa, ya ce da sai an ta kulta kai ne daman ka gaya wa mutane cewa su mai da kai Allah ba ni ba su mai da kai kai da mahaifiyarka Allah qala subhanaka ya ce tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bayyi wa ni in fada abin da ba haƙƙi na ba in kuntu qultuhu faqad alimtahu in handa ba dai ka sani saboda annabi Isa alaihi salam zai bara'a daga wannan daka kowaye aka bautawa ba Allah ba to wannan da aka bautawa idan na kware ne ba shi yayi kira zuwa ga bautarsa ba a ranar gobe kiyama zai yi bara'a daga wannan bautar wanda kuma yake shi yayi kira zuwa ga bautar to shi ma ya zama shedan saboda haka shi da shedan din duk tafiyar su daya to wannan ya kirawo abin cewa bautar shedan ne yace la ta'budu shaytan kada ka bautawa shedan domin bautar gumaka bautar shedan ne kuma dan ya sa masa ya ƙara sa masa kin abin a zuciyarsa sannan sai ya ce inna shaytana kana lirrahmani asiya lalle shedan ya tabbata mai yawan sabawa Allah mai rahama ne wato wannan kamar ya fito masa da dalilin da yasa yace ya daina wannan bautar da yake bautar shedan ce saboda shedan mai yawan sabawa Allah ne asiya mai yawan sabawa Allah ne wannan abin da kake yi waswasi ne na shedan ya jefa maka kuma shedan din nan mai saba wa Allah ne Allah da yake saba ko mai yawan rahama ne kaga wanda zai saba wa mai yawan rahama to babu shakka ba wanda ya kamata a yi masa biyayya bane idan har Allah da yawan rahamarsa bata sa shedan ya yi masa biyayya ba ya saba masa to dan menene kai zaka bauta wa shedan aka kawo kana anan aka ce kana lirrahmani ba wai ana nufin abin yayi an ya wuce ba kamar yadda ka san kana tarannu zamanin maza a anan kana lidilalati ala tamakkun to dan a nuna cewa ya kafu sosai a cikin saban Allah wato kana lirrahmani asi ya tabbata mai saban Allah ne sannan aka zabi kalmar ka arrahman cikin sunayen Allah ba ce kana lillahi ba ba ce kana lilrahim ba ce kana liljabbari ba ko lilqahari sai aka samu lirrahman rahman sai ga ci ta mubalaga ta mai rahama wato wanda ya kai matuƙa ga yin rahama don a nuna maka cewa shedan ya kai matuƙa ga butulcewa Allah duk da yadda Allah ya sifanta da sifa irin wannan ya kai matuƙa ga rahama shedan kuma ya kai matuƙa ga saba masa shi kaga ya kai matuƙa ga yin butulci to wanda ya kai matuƙa ga yin butulci shine zaka dauki wasu wasansa kana bi don haka yana nuna masa wannan abu da yayi zai raba shi da rahamar Ubangiji subhanahu wataala domin wanda duk zai samu rahamar Ubangiji to sai ya bar hanyar shedan wanda duk yake so ya samu rahamar Ubangiji to kada ya bi hanyar shedan amma wannan hanyar da ka dauko kana bi hanya ce ta shedan idan kana bi ba za ka samu rahamar Ubangiji ba sannan ya ce ya abati ya mahaifina ni akhafu an yamassaka azabu min arrahman ni ina gudun kada wata azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka to saboda yadda zaka toge ka dage akan wannan bautar akan wannan kafircin wannan togewar taka da dagewar taka ta jawo wata azaba ta same ka daga Allah fatakula lishaitani waliya ka zama dan uwa ko aboki ko majibinci ga shaitan a nan duniya da lahira saboda haka ya zama matsayin ka daya abokin barawo ne tunda har ka aboci shaitan to ka zama dan uwa ga shaitan shi ko shaitan in ka zama dan uwansa wanda ka jibinta al'amuran ka gare shi to ba za ka samu taimakon da kake so ba zai taimake ka duniya ba zai taimake ka lahira ba saboda haka ba ka da abinda za ka samu sai taɓewa don haka abinda kake yi din nan na bin shedan kana yi wa kanka kana jawo kanka ne azabar Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa tallahi لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم الله يجي تالله نارن سيد الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حقيقة من أيك والأممي دبن دبن قبانن كده من زني فزين لهم الشيطان أعمالهم أما شيطان سيك أو تامس أيك النسكي فهو وليهم اليوم تو يوشيني مجب انشنس يوبا سنة قوة سي شيطان shedan ko ba abinda zai tsina da musu walahum azabun alim suna da azaba mai tsanani saboda haka anan yana gaya masa cewa in dai har ya yadda cewa zai bi shedan to azabar ubangiji subhanahu wataala ce ke kewaye da shi, kuma rahmar Allah subhanahu wataala ba za ta same shi ba, domin duk wanda zai kama hanyar Allah to ya saki hanyar, zai kama hanyar shedan to ya saki hanyar Allah subhanahu wataala. Mu duba mu ga yadda yake cewa inni akhafu an yamassaka, akhafu an yamassaka, sai amfani da kalmar khawfu, ina jin tsoron kada wata azaba daga Allah ta shafe ka, kada wata azaba daga mai rahama ta shafe ka. Amfani da kalmar tsoro a nan shi kansa akwai ladabi ga Allah subhanahu wataala, bai ce ina da tabbas sai azabar Allah ta shafe ka ba, ce ina tsoron kada azaba. Akwai bambanci tsakanin ka ce ina da tabbacin sai azabar Allah ta same ka da ya ce ina jin tsoron, akwai ladabi ga Allah subhanahu wataala, domin al'amarin ba a hannunsa yake ba, a hannun Allah subhanahu wataala yake. Ubangiji shike jujjuya zuciya, in ya ga dama zai shirye shi, don haka kaga ma'anar cewa da tabbacin azaba za ta same shi ba ta taso ba, tunda al'amarin ba a hannun annabi Ibrahim yake ba, shi dai abin da ke hannunsa shi dai ya kira zuwa ga Allah, kuma yanzu yana faɗa masa, yana jiye masa tsoron in bai yi imani ba, sannan kuma anan bai tabbatar masa da cewa shi dan wuta bane, saboda me? Saboda ya bar masa wani dama ta je yayi tunani, amma in yace tafi kai dan wuta ne to kuma wani tunani zai je yayi, kuma ya riga yake masa hukuncin dan wuta, saboda haka sai ya kawo wata siga wacce take nuna shi ma bai tabbatar ba, amma dai yana jiye masa tsoro. To kaga akwai ladabi cikin magana, akwai ladabi ga Allah subhanahu wataala shi kansa, shi yasa ba a tabbatarwa da mutum dan wuta a ce wani dan wuta ne ko wani dan aljanna ne, in banda waɗanda nassi ya nuna cewa ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne, wannan ita ce aqida mutum ahlus sunna. Ba ka nuna mutum da sunansa da abin da ka ce wani dan aljanna ne, sai dai ka ce ina masa fata, ina masa kyakkyawan tsammani, ina masa addu'ar Allah ya bashi gidan aljanna, amma kai ce ɗan aljanna ne sai da nassi. Shi yasa zaka ga ana cewa al'asharatul mubashshiruna bil janna, saboda mai saboda nassi ne yazo kansu, da dukkan wani wanda nassi yazo kanshi to ba a tantama, anan wajibi ne maka yanke masa hukuncin dan wuta dan aljanna ne. To haka da dan wuta, baka cewa wani dan wuta ne haka kawai, saboda kaga yana ayyuka irin na yan wuta, ba mamaki ubangiji subhanahu wataala ya sa kinsa shari'a cikin zuciyarsa ya shirya lokaci daya rana tsaka ya zama mutumin kirki, taƙila ya zo ya fi kusanci da Allah sama da kai, shi yasa ba a yanke wa mutum wuta ko aljanna, sai wanda Allah ya yanke musu. Waɗanda Allah ya ce ‘yan wuta ne, to wannan kai ma dole ka ce haka, in baka ce ba ka gare ta Allah. Yanzu Allah da ya ce tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab, Allah ce zai shiga wuta Abu Lahab, zai shiga wuta babu ciyar ruruwa. To akwai wanda zai zo ce ba zai shiga ba, ko ce shi yana tantama ko yana shakka ko wataƙila Allah ya ga yake abin nan. Fir'auna da Allah ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wirdul mawrud, Fir'auna zai jazu gar mutanansa ya shigar da su wuta, zai jazu gar su ne su shiga shi ya juyo shi ne libabin su a wuta. Duk da akwai aqida da take cewa Fir'auna mumini ne kuma yana aljanna, wai duk da ya ce ana rabbukumul a'la ko ma alimtu lakum min ilahin ghairi, to wai wannan shine kololuwar tauhidi, kololuwar tauhidi da ya ce shi Allah ne, saboda haka bai ga gairiya ta wani ba, don haka shi bai ga wani abu ba sai Allah. To wai suka ce wannan shine yayi tsantsar tauhidi, shi yasa suka ce wai alqur'ani ba inda Allah ya ce Fir'auna dan wuta ne, ba a ce Fir'auna dan wuta bane, saboda ka Fir'auna mumini ne, har littafi Ibn Arabi yayi da yake tabbatar da imanu Fir'auna, wai Allah cewa adkhilu ala Fir'auna, ba a ce shi Fir'auna ba, ai jama'arsa banda shi, shi baya ciki, sun manta yaran alqur'ani in ka faɗi al to shi mai gidan shi ne farko wanda ya shiga ciki, in dai ka faɗi iyali to mai gida shi ne farko wanda zai shiga cikin iyalin, wannan shi ne yaran alqur'ani ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, annabi Ibrahim yana ciki ko ba ciki? Yana ciki, shi ne farkon wanda zai shiga ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala al'alamin, wa ala ibrahima, Ibrahim baya cikin zababbun yana ciki wa ala imran da iyalai imran shi imran bai ciki yana ciki so a qur'ani aka ce al shi yasa a wasu sigogi na salatul ibrahimiya za ga an ce kama sallaita ala ali ibrahim ba sa wa kama sallaita ala ibrahim ba ce kama sallaita ala ali ibrahim saboda bi saboda in aka fada ali ibrahim to an fadi ibrahim din da iyalansa duka to suka ce wai dan an ce adkhulu ala fir'auna sai suka ce shi ba shi a ciki iyalansa ne za su ce amma sun manta da wannan aya da Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar fa bi'sal wirdul mawrud zai wuce gaba da gaban mutanansa ya jazu ga su zuwa ga wuta ya shiga da su wuta to in zai jazu ga su ya kai su wuta ne shi ya juyo eh akwai wanda aka ce al-umar annabi annabi zai yi zugar al-umma sai kai su wuta ya juyo ba shi ba ɗan wuta duk wanda zai tafi aljanna wannan ashabul yamini ne wannan ashabul shimali ne wannan su yi dama wannan su yi ku Allah cewa tazu wan tazul yawma ayyuhal mujrimun ya koma su laifi yau ayi taware saboda koma su laifi ku ware ku ware saboda ware su za a yi ba maganar wani mai da kirki ya shiga cikin mutanen banza haka warewa ake a ranar lahira saboda haka Allah subhanahu wataala yayi maganar ƴan wuta wanda duk yace ƴan wuta ne to ƴan wuta ne wanda duk ba sa cikin nassi to sai dai ka gargadi mutum ci aikin nan da kake aiki ne na ƴan wuta ina je Allah ya baka akan abin da kake wannan duk zaka yi amma kada ka yanke hukunci cewa shi ɗan wuta ne akwai wani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke bamu labari cikin Banu Isra'il bawan Allah ne na ƙwarai yana ibada yana yawan ibada to akwai wani mutumin mai yawan shi kuma saban Allah kullum ya zo wuciya ta gaban shi ya same cikin saban Allah ya masa nasiha ya masa nasiha gobe in ya dawo sai ya same shi cabe cikin wannan laifi to ƙarshe dai sai ya fusata ya ce wallahi Allah ba zai gafarta maka ba nan da nan sai Allah ya aiko da wahayi zuwa ga annabin wannan lokaci yake cewa man zallazi ya ta'alla alayya Allah yaghfira li fulan wane ne yake rantsuwa da ni cewa ba zan gafarta wani ba faqad ghafartu lahu wa ahbadtu amalah na gafarta masa shi ko wancan na rushe aikin sa haka akwai hadari a ciki to saboda haka anan yace inni akhafu an yamassaka sai ce an yamassaka kalmar yamassu ya ta shafe ka kaga shi ma akwai sassauta abin nan bai kawo wata kalma mai tsauri ba ci ina jin tsoron ka dandanu kudar ka ai kaga in ya faɗa ka akwai nauyi ci ka dandanu kudar ka sai ce ya shafe ka azabar Allah ta shafe ka shafa ai da sauki a ce shafa duk da cewa shafar ba daɗi gare ta ba zai kafar wa kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun to kalmar masu anan ba daɗi ne amma dai a ciki akwai tausasa magana akwai tausasa harshe ce inni akhafu an yamassaka azabu min arrahman fatakuna lishaitani waliya sai ka zan dan uwa sai ka zan majubinci ga shaitan anan a kamar yadda muka ce zaka ga akwai tausasa murya sannan kuma yace an yamassaka azabu min arrahman sai yace azaba daga mai rahama zaben sunan Allah Ar-Rahman anan yayin da ake ambaton azaba akwai shi ma wata dilala akwai abin da ake nunawa wato kamar ana yana gaya masa cewa Allah mai yawan rahama ne mai yawan tausayin bayinsa ne baya sanya azabtar da bayinsa idan har kai abin da ya fusata shi ya azabtar da kai to lalle wannan abu yayi girma din rahamar Ubangiji din yalwar rahamarsa amma sai da kai abin da ka fusata shi kamar mutum ne mai hakuri a gaishi wata rana yana fada ci kai duk abu duk yadda aka yi mutumin nan wato abin da aka yi masa ba kankani ba ne saboda yadda aka san shi da hakuri to yadda Allah subhanahu wataala rahamarsa take rahamar Ubangiji rahama ce wacce take mai yalwatacciyar rahama Allah baya son ya azabta bayansa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum mai Allah zai amfani mai Allah zai ya azabtar da ku mai zai amfana da shi dan ya azabtar da ku ubangiji ba sai ya azabtar da bayinsa ubangiji mai yalwar rahama ne wa rahmati wasi'at kulli shay rahmar Allah ta yalwaci komai shi yasa bayan ya halice ka ya dau alkawari a wajenka kai tun kana tsatsan annabi adam alaihi salam Allah ya alkawari da kai kanka bauta masa kai yadda zaka bauta masa aka haife ka da wannan fitira din ka zo duniya da ita ubangiji bai kyale ka ba sai da ya biyo ka da manzanni ya sauka musu da littattafai suka yi ta gargadi suka yi ta gargadi waɗanda suka karanci ilimin manzanni din nan suka karanci ilimin annabawa su ma Allah ya wajabta musu su ci gaba da karantarwa suna gaya wa mutane duk me dan diddai kada a samu dai wani ya shiga wuta to amma duk da wannan wani bala'ayyan sai ya shiga duk wannan abin nan bayanai da ubangiji subhanahu wata'ala yake yana maimaita sai ya shiga to anan shi yasa annabi Ibrahim alaihi salam ya zabi kalmar ar-rahman saboda nuna masa girman abin da zaka yi har mai rahama ya kai ga yi maka azaba mai rahama ne ya kai ga yi maka azaba Allah subhanahu wata'ala da ya halicci tausayi ya kasa shi dari ya saukar da kashi ɗaya duniya da shi ne duk wani tausayi ke gudana a duniya 99 ya bar shi a gurinsa sai ranar gobe kiyama ya tausaya wa al'umma da shi kashi ɗaya ne shi ne kaga wanda dabba idan ta ga ɗanta za ta kashi take ɗage kafarta yadda annabi ya faɗa uwa take tausaya wa ɗanta da shi duk wani mai tausayi da wannan kashin guda ɗaya shi aka raba duk duniya kowa ya samu duk tausayinka cikin kashi ɗaya ɗin nan ne 99 yana gurin Allah subhanahu wataala sai ranar gobe kiyama zai shimfiɗa shi ga bayinsa to amma duk da haka wani ya tafi wuta to babu shakka abin da ya yi ba ƙanƙani ba ne to shi yasa ya zaɓi kalmar ar-rahman don ya nuna masa munin abin da yake inni akhafu an yamassaka azabu min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya don haka zamu ga annabi Ibrahim alaihi salam ya bi mataki wajen yi wa mahaifinsa wa'azi bai bi mataki guda ba duk da cewa ya sassauta ibara ya sassauta kalmominsa da ya amfani da su Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Bada'iul Fawaid yake cewa yana magana akan tausasa miliya da tausasa harshe yayin da kake yi wa manya wa'azi wanda suke sama da kai ko dan haihuwa ko shugabanci ko shekaru ko tsufa idan ka tashi musu nasiha ka sassauta miliya ka sassauta harshe kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Ibrahim annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna da game da Fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi wanda zai ce shi Allah ne ya rika bugan kirje ce shi Allah ne ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma Allah ya ce a fada masa magana mai laushi to shine Ibn Qayyim yake magana akan wannan sai yake misali da magana da wannan wa'azi na annabi Ibrahim alaihi salam yace ka duba yadda ya fara maganarsa da ambatan ubuwatihi cewa mahaifina addallati ala tawqiri wanda take nuna girmamawa da yake masa walam yusammihi bismihi bai kira shi da sunansa ba sannan da ya tashi maganar farko ce lima ta'budu saboda me zaka bautawa sai ya kawo shi asigar tambaya duk da inkari ne amma sai kashi asigar me yasa kamar idan kana da wata hujja wacce hujja ce za ta saka bauta ma wannan ya san babu wata hujja wanda zai bauta ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anhu shay'a wanda zai bauta ma wanda yake da wannan sifa to wacce hujja ce zai bayar ta cewa ga dalilin bautarsa saboda haka yace dan me kake sai kawo shi asigar abin san yace la ta'bud ba yace ka fitar da haka bai kashi da wannan sigar ba sai ce lima ta'budu din nan daidai da take da ta la ta'budu don nan gaba zai zo ya fade ta amma sai ya fara da lima ta'budu dai ya biyo da shi da harshe mai laushi sai ya ce ya abati inni qad ja'ani min al-ilm yace falam yaqul jahilun la ilma indak yace kai jahili ne baka da ilimi ba bal adala an hadhihi al-ibara sai ya kauce ma wannan jumla ila altafi ibara ya zabi jumla wacce take mai laushi tadullu ala hadha al-ma'na wacce take nuna wannan ma'anar ce ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika na samu wani ilimin da kai bai zo maka ba sannan yace fattabi'ni ahdika siratan sawiya kabini in shiryar da kai kamar yadda annabi Musa yace wa fir'auna wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka ka samu tsoransa sannan yace ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya فنسب الخوف الى نفسه sai ya jingina tsoron zuwa ga kansa duna abihi bai jingina wa ubansa ba bai ce baba ka ji tsoron bai ce ka ji tsoron sai ya ce ina jin tsoron sai ya maida tsoron zuwa ga kansa bai jingina tsoron zuwa ga babansa ba kama yaf'alu shafiqul khaif ala man yashfaqu alayhi kamar yadda mai tausayi yake jin tsoro ga wanda yake tausaya wa ce ina jiye maka tsoro ina jiye maka tsoro kalmar ina jiye maka tsoro tana nuna wato tsabagen tausayin da ke cikin zuciyarka ne don haka har tsoro ya kama ka kada wani abu ya zo ya same shi sannan yace ya masaka yace fa zakara lafzal mass ya faɗi kalmar shafa ce allazi huwa altafu min ghairihi wanda ya fi laushi thumma nakara al'azab sannan yace azabun azabun wata azaba bai kawo ta da sigar abinan tarifi ba bai ce al'azabu ba inda al'azab ne yana nuna cewa azaba cikakkiya amma azabun wata azaba ita ba duk dan ya lallau ya kawo magana cikin rangwame cikin taushi kada ta yi wa ubansa nauyi sannan ya kawo kalmar ar-rahman bai kawo kalmar al-jabbar ko al-qahar ba duk dai dan magana ta yi taushi to wannan yana nuna maka haka ya kamata dukkan wani mai da'awa idan zai yi da'awa ya kirawo waɗanda zai yi wa da'awa da irin musamman ma waɗanda suke manya sun girme shi ko suna da wani haƙƙi a kansa na shugabanci to ya kamata duk sanda zai yi kira zuwa gare su to ya yi kira da tattausan murya ba da kakkausan murya ba ya ja hankalinsu cikin hikima ba cikin hayagaga ba na'am
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني منيا
قال سيما يفن سيتي دو وانا وازن دهي بيشيغا قوال واسبا دك وانا بيانا دهي wanda bai ratsa shi ba saboda haka shari'a a hannun Allah take ba kwarewarka da iya bayani ba da iya jawabi da kawo hujjoji shike sa mutum ya shari'a kada ka rena abinda zaka bayar na hujja idan kaga mutum bai karba ba ba wai yana nufin hujjarka ta yi rauni ba ko yana nuna baka iya yadda zaka sanar da mutane su fahimce ka ba a'a wannan a hannun Allah yake innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha duk irin iya wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya gamsar da Abu Talib bai shiga musulunci ba yayi bakin ciki matuƙa da gaske da mutuwar Abu Talib ba kan tauhidi ba Allah ce kai ya rasulullahi ba za ka shirye da wanda kake so ba Allah ki shirye da wanda ya ga dama saboda ka duk wannan tausasa murya da yayi da wannan hikima da wannan lallashi da ya abati ya abati ya abati duk jumlar da ya faɗa sai da ya bude ta da ya abati ya abati ya abati amma wannan duk bai sa zuciyar wannan mutum ta kare ba bata sa shi ta yi laushi ba sau haka da ya tashi shi kuma sai ya yi wani irin martani mai zafi a raghibun anta an alihati ya ibrahim da in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya yanzu ashe kai ibrahim za ka ƙaura cewa allolina ne kaga sai ya kira shi da sunansa shi yana ta ya abati da ba ya ce ya ɗanɗana yanzu kuma gumakan nawa za ka gujewa a ragibin anta kai kamar ka kai ya ibrahim kai ibrahim kai ne kai za ka ke alloli na kaga abin wahajur ne maliya ka ɓace min da gani ƙara ganinka kaga shi da ya tashi mai ruwa sai mai da kakkausar abin nan saboda haka wannan abu ne daga Allah subhanahu wa ta'ala shi yake shigar da shari'a ga wanda ya so insha Allah karatunmu na gobe za mu ji yadda wannan mutum ya mayarwa da ɗansa Nabi Ibrahim alayhi salam martani abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.